يوم 26 لوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قبور النبي قد 29 وعند ذاتي 25 لوتر ترى نشكرا جديدة تفوى السنة الهدية دام الشيخ بدأ درس منا القرآني لتفسير القرآني أتكلم أنه وثمي البركة وتر رمضان ثم يوشيني جاجبي رم ختمة إن شاء الله بوبي دام قيد ذكراته الله يدى wannan zamu amsa tambayoyin da muke da su Allah da sauran tambayoyi da ba a samu amsa su ba goban Allah da zamu kokari da amsa tambayoyi ya zama tunda cewa da kusan dukkan tambayoyi da aka rubuta a cikin lokacin da ake wannan darasi an samu amsa su wannan yace yana so a faɗi a faɗa masa sunan littafin da mutum zai samu na addu'o'in da na faɗa ranar wato addu'o'in bacci hisnul muslim littafin hisnul muslim ya ishe ya wadace tun da littafi gashi nan an fassara shi da hausa an fassara shi da turanci an fassara shi da indonesia an fassara shi da turkiya an fassara shi da india gashi nan dai ba kusan yarurruka daban-daban an fassara shi to da kaza ke iya samun sa littafi ne mai kyau kuma akwai addu'a wal ilaji bil ruqa shi dai malam ya yi littafin addu'a wanda yake so kuma shi dai ba a fassara shi na larabci ne amma shi zai taimaka maka wajen jigogin addu'o'i da suka zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a domin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tara fitan alkhairi to in kana son daga addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin ya yi kokari ya tattara wanda suka inganta wanda suka zo da wato ingantattun riwayoyi shi ma za a iya amfani shi shi ma ɗan ƙarami ne haka aka yi shi na sawa a aljihu kamar hisnul muslim wannan yana tambayar menene sahihancin yin sallar nafila bayan an yi kiran sallar magariba kafin a shiga sallar sahihi ne ya samu tushe daga sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib ana ukun yace liman sha fi sallah kafin sallar magriba ana ukun yace ga wanda yake saboda haka sunna ce ba amma ba ratiba ba inda sunna ratiba sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a hadisin Aisha da hadisin Abdullah ibn Umar wanda aka kiyaye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya da yana yin koyaushe shi ne raka'a hudu kafin sallar azhar a wata riwayar raka'a biyu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar magriba da raka'a biyu bayan sallar isha da raka'a biyu kafin sallar asuba wannan sune as-sunanur rawatib amma kafin sallar magriba da kafin sallar al'asr waɗannan ya zo a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin kowane kiran sallah da tada iqama akwai nafila ga wanda yake so mutum zai iya yi da wannan niyyar haka dalika an ruwaito hadisi daga hadisin Anas ibn Malik cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance daga an yi kiran sallar magriba ya bi tadiruna sawari sai su rinka rige-rige suna zabura ya zuwa ga bayan al'abudai na masallaci domin su yi nafila kafin a tada sallah to da haka abu ne wanda yake aiki ne bayan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aikin sahabbai sun kasance a haka dan haka abu ne wanda yake sahihi ingantacce sai dai kuma kada mutum ya kiyaye abin da yasa Imam Malik bai sanya ta a cikin sunnoni mustahabbai ba saboda kar garin kiyaye ta a tozar sallar farilla domin sallar farilla wajen Imam Malik lokacin tana fita ne sallar magriba daga zarar rana ta fadi mutum yayi alwala zai yi sallah to gurgurdan yadda zai sallar ce assalamu alaikum muktarin magriba ya wuce to da mutum in ya shagaltu da yin wata nafila wadda take in ya shagaltu da yin wata nafila da har zai jinkirta lokacin sallar magriba to wannan zai zamanto ya tozarta farilla domin neman nafila to amma wannan an gina shi ne akan cewa sallar magriba lokacin ta bayyana ne saboda hadisin limancin sallar limancin da mala'ika jibril ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah sallar magriba ya zo masa a kwana biyun da ya zo masa duk a lokaci da ya zo wanda ya nuna sallar magriba lokacin ta daya ne amma a madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sallar magriba lokacin ta na karewa muktarin ta na fita da wato kacewar shafaqi wannan jan da yake fitowa a sassa a yamma saboda ka ga lokacin da shi ma yana da tsanyar ba dan haka babu laifin mutum ya shigar su yayin sallar asuba yayin sallar nafila amma daga zarar an tada ikamar sallah to sai ya kale ta kare shi zai tsaya a waje sallar nafila ko kuma ya tsaya a gida sai ya gama nafila magruba kafin ya zo na sallah din ya samu a wannan nafila a ita ba kamar rak'atul fajr bace take da aka da wanda yake a wato take daga cikin sunnoni muakkada wannan yake kamar wanda ake ba ma horo na soja kan sanda da tsoron su za su iya shan azumi ko za su ko za su ci gaba da azumin su a za su ci gaba da azumin su dan me ba ba mu fice akan shi kare azumi in dai ba sun tafi irin drill din nan ba wanda yake tafiya ce mai nisa wanda yake tafiya kasaru sai su sha azumi da illa tafiya ba da illa aikin soja ba aikin soja ko aikin ɗan sanda ko horon soja ko horon ɗan sanda ba zai halatta wa mutum shan azumi ba waɗansu suna yin wannan kuskuren suna ganin kamar ƴan balma wanda aka sanya musu tim ɗinsu kamar wanda wata ran aka yi wata fatawa ga ƴan balbin ƙasar Iraq don an sanya musu balbin da za su yi da wata ƙasa a cikin azumin watan Ramadan aka samu waɗansu malamai Allah ya shirye su da fahimtar da su gaskiya sai suka ce ai wannan uzuri ne da za su sha azumi to wannan kira wannan yana da haɗari don haka aikin soja ba zai sa mutum ya sha azumi ba amma idan tafiya ce to mutum zai iya shan azumi kan wannan tafiyar na'am an ɗauki sojoji gaskiya ba za su sha ba wato larura tana da ana kaddara ta da iyakarta to wannan gaskiya ba ta zama to larurar da za a ce a halatta shan azumi ba larurar da za ta sa a halatta shan azumi ko mashakkar da za ta sa a halatta shan azumi shi ne wanda Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani kaman kana yin kun maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai abinda za a yi kiyasu su a kansa a kan rashin lafiya a wanda yake shi ne ya zama tokan cewa ka bar karuwar rashin lafiya ɗin ko rasa gaban jiki ko rasa amfanin jiki amma in ba haka ba a dan wai wahalar aikin soja wannan ba za ta sa mutum ya zama tokan cewa ya an halatta masa shan azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi a cikin watan Ramadan yaƙin Badr a watan Ramadan ne yaƙin fatu Makka a watan Ramadan ne to da yake a halin tafiya ne yace musu innakum talqawna aduwakum wal fitru aqwa lakum fa afiru yace ku za ku haɗu da abokan gaba kuma kasancewar ku ba ku azumi ya fi muku ƙarfi wato za ku samu ƙarfin haɗuwa abin nan a karawa da abokan gaba don haka ku sha azumi da ta ga a wannan a halin tafiya ne da uzurin tafiya za ta amma kamar wajen ina ga ana magana wato training din sojan shine yake sa ba za su iya na'am gudu da za a yi wannan duk ba zai zama to uzuri ba sai dai idan yayi gudun a cikin azumin ya zama to yana ganin kan cewa zai galabaita to a lokacin nan sai ya sha azumin sa akan rashin lafiyar a kan cewa ya abin da ya kan wannan galabai ta ne sai mutuwa ake kafi da gudu ana mutuwa ake yi sannan kuma ya gudu ba ta azumin da yake mutuwa ha wanda ba ta azumin ba mutuwa suke yi sannan kuma suke gudu ha ba wanda ba su da lafiya ba wani ba eh wanda ba su lafiya tana da wannan ko mu ma lokacin muna secondary an yi irin wannan gudun wani yaro ba musulmi bane ya rike sar asma yazo wannan shi ne sababin halakarsa jikin sai so makumbura saboda rashin isasshiyar iska da suke shiga jikin sai so makumbura kafin a kawo shi asibiti daga nan janguza kafin a kawo shi asibiti Allah ya masa cikawa wannan tana faruwa amma ba amma da wanda yake ba shi da lafiya ne amma wanda yake dai mai cikakken lafiya kuma wanda yake sai an gwada mutum an tabbatar da lafiyarsa sannan ma yake irin wannan mai cikakken lafiya ba abu ne wanda yake za a ce zai kai shi zuwa ga halaka ba amma dai ala ayyi hal wannan ba uzuri bane na a sha azumi ba uzuri bane na a sha azumi sojojin musulunci ba sojojin musulunci eh to wannan wannan abu ne daban kasancewar ba sojoji ko sojojin musulunci ne ba za su sha ba amma su kansu sun sojojin sun sun je da ne taimakon musulunci a zama sojojin musulunci ai barna ne a ce alal misali sojan Najeriya a ce kada yan kada musulmi su shiga da muna yara da muna samari lokaci da muna samari da rigima mu Usman Abubakar kuma kenan Allah ya ki kansa to a dan ne amma rashin ilimi ne amma duk wanda ya san ilimi ya san maqasidish shari'a manufar shari'a sai san barna ne kace mutane ba su da musulmi a cikin da ba su da musulunci bane sai kuma su su san soja ba ai barna ce wannan barna ce ga baki ɗaya maslahar musulmi sai ta zama dukan ta ta rubuce inda idan ba su da waɗanda suke tsaro na tsaron kasar na hannun su shi nan sai ya zama tokan cewar sun zama to kamar kadarku a yanyanka su a karkashe ba wani da ke da maslaha su wani ya daga cikin barka ba bayyana ba wanda zai wannan sai wanda yake san maqasid shari'a ba ya ma sun ce sun sun ce sun dauke mu musulmi wannan gwala gwala a cikin hirar da aka yi su sai dan ƙarya suke amma a cikin hirar da aka yi sun ce sun dauke musu wannan sun dauke musu wannan drill din na sassafe ba ta ba abinda ake tilas ta musu kansu je su yi lecture da ake yi na yamma ta yamma haka ne na karanta a jarida sai dan ƙarya suke sai dan ƙarya suke wannan yake menene hukuncin rukun alqur'ani idan ana sallar tarawih ko ana sallar tahajjud domin wasu sun ce ya halarta a rike shi wasu kuma sun ce bai halarta ba ina neman bayani rike alqur'ani a cikin wato asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin yin sallah da barin dukkan wani aiki ba ayyukan sallah asali a cikin sallah ba za ka yi wani aiki in ba aikin sallah ba to amma akwai ayyuka waɗanda sunna ta nuna kanta babu lafi da shi a rawaito daga Ali ibn Abi Talib kan cewa la ba'su idan mutum yana sallah ya gyara gashinsa ko ya gyara sigarsa daga wannan ba aikin sallah bane ba aikin da ke cikin sallah ba to amma saboda aiki ne dan kankani la ba'su mutum yayi wannan to waɗansu malamai sun yi sabani wajen tahdidin kankantar aikin to dangane da rubu alqur'ani wajen sallah ayyukan sahabbai ya nuna kan cewa limamai sukan yi haka kuma Aisha radiyallahu anha ta ce tana da wani baranta da yake musu limancin sallah asuba yana rike mushaf Safwan maula Aisha radiyallahu anha yana rike mushaf ya rinka karanta masa ya rinka karanta alqur'ani su kuma suna sallar tarawih bayan sa saboda ba mahaddaci bane to kaga wannan ya nuna kan cewa liman idan akwai bukata zai to hajjar liman haja ce wacce take mutahaqqaqa haja ce wacce take wato maqula za a fahimci ta akwai bukatar ya zama to inda hadisi ta alqur'ani bai rike domin abin da ake so din shi ya karanta alqur'ani a cikin sallah to amma mun jifa akwai bukatar ya rike alqur'ani domin shi abin da yake wajibin wanda yake sallah a bayan liman menene wajibin sa sauraro wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa anfitu wa an karanta alqur'ani ku saurari karatun alqur'ani ku nutsu ku yi infaq to wannan shine asali abin da yafi mutum ka saurari karatun alqur'ani to amma wanda yake saboda shi gobawa bai iya larabcin ba, sauraron zai masa wahala, sai in ya riƙe alƙur'anin sannan shi ne zai iya ji, in ba haka ba sai ka samu tasha a cikin sallah. To Allah wannan shi ne ya sa waɗansu malamai istihzani suka ce suna ganin babu laifi tunda ba aiki ne mai yawa wanda zai hana nutsuwa a cikin sallah ba. Wannan shi ne fatawar waɗansu malamai wanda daga ciki har da malaminmu Sheikh Umar Sallata, Allah ya ji dansa, mai karantarwa a nan raudar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci. Mutumin nafa da asalin sa ba fulatanin nafa ba ne, ya je zauna a Madina ya rayu a can, ya sami ilimi a can, ya karantar a can, ya rasu a can. An binne shi a Baqiya. Malamin hadith ne ko malamin tafsiri ne? Yana karantar da Sahih Muslim da tafsirin Ibn Kathir a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne kadai malamin da yake kujerar karatun sa a cikin rauda. Da haka tambayar ta kan wannan, yace malamai suna ganin sun yi ruksa a kan wannan saboda tafadin suke kai, saboda ganin wanda yake da zai iya samun nutsuwa ba ta hanyar karatu, don saboda rashin kyautata, rashin iya larabci ko rashin hadda alqur'ani, don cewa babu laifi ya riga alqur'ani. To amma kuma sai sun kayyade da sharuɗa. Sharuɗa shi ne kan cewa kada ya tozarta alqur'ani, kada wato ya bijirar da, kada ya sanya alqur'ani ga abin da, kada ya wulakanta alqur'ani. Al misali in ya ruku ya tashi tsakanin kafa, tsakanin cinya-cinya, sai ce zai make shi a nan wajen, ko ya make shi a hammatar, ko kuma ya sanya shi a ƙasa inda mutane za su rinka zuwa su ji suna sallaka shi. Saboda haka ya san tsarin da zai yi, ko ya mata ƙarshi, ya mata ƴar katifa ko ɗan katako wanda zai killace shi, inda in yi ruku'u zai tashi a wajen. Amma wannan kamar yadda ya ce muku istihzani, ina dan naji malamai sun yi fatawa ne. Amma ni a wajena mutum ya tsaya ya karatu ya saurara shi ne, domin shi ne afsal. Ita kan shi kansa sauraron ibada ne, ta tsaya sauraron ibada ne. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati bi shughla, kada ka shagaltar da kanka ga wani aiki a cikin sallah wanda yake asli a fil asl, a cikin asalin abu, baya cikin ayyukan sallah. Duka alqur'ani asali baya cikin ayyukan sallah. Sai in akwai haja mutahaddida, buƙata tabbatacca, sannan na ingantaccen buƙata. To ita ba buƙatar ka, idan buƙatar mai karatu an samu mata tushe daga aikin sahabbai, ta ka buƙatar fa ba a samu mata tushe daga ayyukan sahabbai ba. Har yanzu bai na bai ne. Saboda haka ba ga aula mutum inda zai iya ya haƙura da rike alƙur'ani. Amma ga wanda yake suna da buƙata don saboda su samu, don ya rage musu wasiwasi, ya tara hankalinsu. To akwai malamai da suke fatawa a san haka, sai su wallahi ta'ala a'lam. A dangane da alqur'ani kuma, har wa yau mutane da dama sun janyo hankali a kan wannan. Ya kuwa ya kamata a kula da girmama alqur'ani. Darasa alqur'ani yana daga cikin tsoron Allah. Zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Duk wanda ya girmama alamomin Allah, wannan yana daga cikin tsoron Allah zuciya. Alqur'ani yana daga cikin alamomin Allah, alamomin addinin Allah, kalmar Allah ce, sifar Allah ce. Na su bai kamata mutum ya wulakanta shi ba, ko ya zamanto ya yi abinda zai zamanto an wulakanta alqur'ani. So da yawa mutane suna tafin alqur'ani a masallaci, musamman ƴan waɗansu ƴan uwanmu wanda ke yi kitabi ko wanda suka lalace, zai zama a cikin masallaci lokaci mai tsawo a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Wani lokaci sai ka ga mutum ya gama tafin alqur'ani, sai ya ba alqur'anin a kan shimfiɗa, ya tashi ya je ya ce zai je ya sake alwalar, don ya dawo ya zo ya ci gaba da karatun. In da ya bar shi a nan ɗin, wani ya zo wuciya bai kula ba, baya kallon ƙafa, watakila ya zo ya tashi alqur'anin ko ya tsallake shi. To kaga wanda ya bar alqur'ani a nan wajen shi ne sababi, shi ya zamanto sababi ya wannan da har ya zo ya wulakanta alqur'ani ko ya tozarta alqur'ani. Don haka a kiyaye, a killace. Har an samu wani ɗan uwa ya kawo kujerun abin nan, kujerun sanya alqur'ani, Allah ya saka masa da alkhairi. To amma sai aka yi, aka ɗan abin nan shi ya kawo ne saboda ganin wannan abin da yake faruwa a wannan masallacin. To kuma ƴan uwa sai suka ɗauka, to ai kayan Allah kayan Annabi ne. Sai suka rarraba waɗansu a sauran masallacin juma'a, a waɗansu masallacin na juma'a wanda suke na wannan cibiya, aka kai masallacin mai talwa da masallacin yaka, sai waɗansu zai masallacin. Shi kuma Allah ya kawo abubuwa har guda 100 nan masallaci ina jin wanda aka sa cikin masallaci ko bai kusa tare bane ko a cikin sauran kuma aka rarraba ma sauran masallaci dole dan sai ya ji Allah ya saka masa lafiya wakafin da ake ga harami shine ba a kai shi ga wani masallaci tunda dai nan ba harami bane sadaka da yin Allah ya saka biya in kai wakafi kace wannan alqur'anin ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga harami ko masallacin baiti maka to bai halatta sun kai ba a kai shi wani masallaci amma dan kai ga masallacin alqur'an dan an dauka an kai wani masallaci babu mai illa dan kai yana nan ba ta ba kira sun ka ba saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi amma a gaskiya ana buƙatar waɗannan din saboda masu itikafi da zaman sukan cewa sun killace alqur'ani sun ba shi matsayinsa sannan har wa yau akwai inda akwai an yi wuraren da ake sanya alqur'ani waɗannan kantoci to akwai kantoci na can baya kun ga daban suke da na sa alqur'ani da waccan kantar asali na sanya takalma ne ta sanya takalma ne da a waje su da waɗansu suke haɗa na inda ake sa alqur'ani sai su rinka sa takalma wanda yake kuma wani ya ɗaya daga cikin abin da yake bijirar da alqur'ani ga rashin girmamawa kuma har ta tsoron da suke shigo da takalma cikin masallaci da Allah muna kira gare su duk wanda ya shigo da takalma sa cikin masallaci ya sa shi a leda kiyaye dukiya asali ne cikin asalin shari'a bai kamata ka bar dukiya inda za a sace masa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba ya gani idan takalmin sa babu dauda ya shige ya salla a cikin su ko kuma ya shire ya sanya shi tsakanin kafarsa kaga dan shi dan shi da dukiyar sa dan karka bari a sace masa to amma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne rairayi ne dan ga dan ka shige takalmin ka ba wani abu amma wannan masallaci ne wanda yake kullum ana buƙatar a share shi saboda idan ba kowa zai rika zuwa da takalmi ba wanda zai iya jin daɗin zama a cikin masallaci takalmin ba zai kyau ba shi kansa tayin din sai ya abin da dauɗa ne ko ballanta na wani lokaci za a ga an ɗauko ƙasa wadda take daga cikin banɗaki ruwa ne na banɗaki aka shigo da shi duk da yake ƙasa tana tsarkake na jasa to amma duk da haka akwai ƙyama a cikin ran mutum ya rinka ganin kanta wataƙila ma wannan ƙasar banɗaki kenan sai a sa mutum kyama sai ya zama cewa wannan akwai ada akwai cutarwa a cikin zuciyarsa da masallaci wanda kuma abinda ba a so kenan musulmi ya zo masallaci ana so a kiyaye masa hurumcinsa da haka da Allah a kula da wannan wanda za su zo masallaci su rinka sanya ka wanda za su zo da takalmin su cikin masallaci su sa takalmi a cikin leda a sa takalmin su musamman in ka zo da takalmin ka mai tsada haka zalika waɗansu suna sanyawa a wajen taga to wajen tagan nan shi ma yana tare a iska amma an kasa a leda ko a gaban ka za ka iya tsaki saboda ta killace shi ko a gaban ka za ka iya tsaki ko kuma ka tsaki tsakanin kafarka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko akan kafin ne in ka sashi a cikin leda ka sashi tsakanin kafarka baka kawo dauda da take kin baka ci wani daga cikin yan uwa musulmi ko kuma ka killace din jiyar ka yasa za ga yan uwan mu na Pakistan har wata yan leda suka har wata yan jaka suka yi domin yan kasuwan mu ne saboda abin nan ko har yanzu da sauran rashin fahimta zurfin fahimtar sunna hanyar aiki da sunna hanya ce da za ka samu kuɗi ma dana yanzu kamar waɗansu ne da suka yi da aka yi riga akwai wata riga da ake yi in za a shawo saudiya in aka yi rigar sai aka wani aljihu na ciki wanda za a rinka sanya abuwa ciki a ciki an fahimta wato a cikin aljihun sai aka wani ɗan siri ɗan ƙanƙani wanda za ka rinka sanya abuwa ciki a ciki saboda an san mutane suna da buƙatar wannan don kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi musu sai ga wannan rigar saboda mutane suna da son yin sunna sai ga ta fita abin nan kamar kiran kasuwa ne saboda haka yanzu idan da yanzu kaga kamar kamfanonin jirgin sama sukan yi wannan ga alhazai in za su tafi a raba musu lema da jakar sanya takalmi a cikin masallaci saboda sun san an je masallacin harami kowa yana buƙatar dan ya killace takalminsa sai a yi jakati da wani azubu da wani mazaji kana sawa sai ka zube shi shi ke nan baki a lesson sai ka tafi inda za ka bi shi domin ba mu da wannan kafin a samu yan kasuwa da za su yi mana wannan da za su je su yi abin nan kamfani da zai yi wannan in Allah ya sa nefa ta gyaru kamfanin sun farfado za a samu kamfani wanda zai yi wannan watakila a rinka sayarwa naira goma kowa zai iya saya amma yanzu wanda yake in kamfani yake zai watakila sai an kai naira 100 to kaga a sai an kai naira 500 ma watakila sai a ce to watakila takalmin bai fi na naira 200 ba to sai zan sai masa da kan naira 500 to amma kafin wannan galida galida dan ka yan wato irin masu masu kantinan gefan kasuwa din nan a Makka da Madina har sun saba in an kira sallah sai da Allah ban leda sai ba ka sai da kadan ka sa takalmin ka to ya kamata mu saba da wannan al'ada in zaka zo masallaci ka sa yar jakarka yar jakalle da ka a cikin aljihunka ko kuma kana da yar jakalle da ka a cikin mota ko kuma in ka san takalmin ka mai tsada ne kamar da wadansu suka yi to ko shi a cikin motar su akwai silifan in sun zo masallaci sai su cire takalmi mai tsada din su sa silifan su tafi masallaci in silifan ya tafi ne raka ni ne sai su sake tafi dai kire ba a san wani shi ba silifan a killa shi ba a san idza ashir ba to da tafi ya bata halitta ala ai hal da Allah a kula da wannan batun sanya leda din wajen da batun shigo da takalmi kai da kiyaye alfarman masallaci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna masa ayyukan al'ummarsa ayyukan alkhairi da ayyukan barka da ayyukan asha daga cikin abin da ya gani na ayyukan asha na al'ummarsa shine dauda da mutum zai je ya fadi ta cikin masallaci yana daga cikin miyagun ayyuka wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa ga daga cikin miyagun ayyukan da mutane za su da mutane su ko da kuma cin ya ban dauda a cikin masallaci ko ya zama to sababin shigar da dauda a cikin masallaci wannan saban Allah ne saban Allah ne kafara shine mutum ya kawar da wannan dauda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yin tobi a cikin masallaci laifi ne kafara shine kafuni to wannan din masallaci da yake da yashi kenan amma idan kaje kai tobi kafara ta shine ka goge wajen da dauko tilo fifa ka goge ka jika ta da ruwa ka goge da zaman to ta zaman to inda kafin kai kajin wajen hake to haka zalika in ka shigo da dauda cikin masallaci kafara shine ka kawar da wannan dauda ta tsaftace masallaci eh yawa masu hawa da takalmi kuma zuwa wajen tayin din shi da masallaci shi ma wannan abin da yasa aka dan aka sa dan yar tabarman roban nan a waje yana zama to kan cewa ka bar takalmi na ga ko kuma ka goge alal akalla ka goge takalmin a wannan robar amma sannan ka hawo da shi musamman ranar juma'a bai kamata a rinka hawowa kan wannan takalmi dan mutane suna sallah a waje kuma an yi shi dan a tsaftace masallacin domin idan aka sanya daudar taka idan aka sanya daudar takalmi a can waje kafin a haukan tayin din to wannan killace masallaci ne mutum afa yan kuwa killace masallaci yana daga cikin ibada yana daga cikin ibada da suke kawo sanadiyar samun hakkan kabari sanadiyar ɗaya daga cikin hanyar da ɗaya daga cikin sababbin samun hakkan kabari shine tsaftace masallaci da haka mutum na da wannan
wannan abin da ake sako na hanyar akwai yanki su sako da suke matashi da shi wallahi an bakwai da wasu da
yana sun babbala
tulu a jami'a
to kawai kuwa akwai kuwa na ji malamin mu Sheikh Muhammadu Al-Mukhtar ya yi fatawa a kan wannan an tambaye shi ya halatta mutum ya matashi da wannan kursi na alƙur'ani wannan kujerar ta alƙur'ani da ake yi yake bai halatta ba domin wanda ya yi yayi ne dan a aje alƙur'ani sharri waqti ne waqti ne yayi mulkin Allah ne cewa ga abin da aka yi domin ka dan haka idan aka yi amfani da shi domin wani wannan abin to ya zama to kan cewar kai amfani da abu ba tare da izini ba kai amfani da abu ba tare da izini ba dan haka naji kwarai da gaske malamin mu Sheikh Muhammadu Al-Mukhtar Allah ya kara masa lafiya yana fadan wannan cewa bai halatta ba mutum ya matashi da wannan gashi ma har an ce ma ya zama to yin garin yin matashi din an kasa an babballa shi ba ga wannan ta'addanci wallahi ta'addanci saboda haka bai kamata ba in abin da sai ai istifari wanda kuma yake da iko wanda ka san ya wanda san ya balla yana da iko to haƙin Allah ne da dawo ya zo ya biya ya biya masallaci dan kuɗin na Allah ne wanda ya san ya balla wannan wannan yace me matsayin mutumin da yake sha'awar matar wani da aure wannan haramun ne tunda Allah ya haramta yace wal muhsanati minan nisa matan ma suka kan dangun mata wato na aure su ma an haramta muka auren wanda aka haramta muka aurenta ya zaka nemi ki sha'awar aurenta kai sha'awar auren yar kai sha'awar auren yarka kai sha'awa idan zaka sha'awar auren matar wani to zaka sha'awar auren yarka ko sha'awar auren mahaifiyarka ko kanwarka ko gwaggwanka ko wanda ta shayar da kai mama dan dukkan su muharramat ne duk wanda Allah ya haramta bai halatta ke sha'awar auren ta ba an fahimta dan haka mutum irin wannan wanda yake mu wanda wannan abin ya zo masa ya san cewa abu ne daga shedan kada ya biye ma shedan shedan makiyin ka ne so yake sai ka zuwa ga cikin Allah dan ka yaki da zuciyarka ka nemi Allah ya tsarkake wannan abin daga cikin zuciyarka wannan yace mutum ne ya kwanta bacci tare da sha'awa sai mafarki amma lokacin da mani zai fita sai farka menene matsayin azumin sa sai farka wato ya ji fitar sa kenan in da ya farka ya ji fitar sa ba tare da shine wani abu ba da jikin sa to azumin sa yana amma in da ya farka ya ji sha'awar ta taso sannan yayi wasa da al'aurar sa domin ya ƙara ta fita ko kuma domin ya fita din to wannan azumin sa ya karye kuma kafara ta hau kansa a bisa sahihin magana kuma inda yake a matsabar Imam Malik saɓanin sauran waɗansu da malamai da suke cewa babu kafara amma a sahihi akwai kafara saboda ma'anar da ke cikin jima'i tana cikin ma'anar da ke cikin wannan aiki nasa na kafar maniyyi wallahu ta'ala a'lam akan jingina ba gobe insha Allah gobe ne shine gobe ranar sauka gobe za a yi bayani akan jingina insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim qul ya ahlal kitabi lima تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن يبلغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون
الله مدوكين سركي يا قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون كشي يا رسول الله يا أهل الكتاب يا كو مزوى للتاج يا كو يهود ونصارى وان أكبر سجن من نتاج الله لما تكفرون بآيات الله من يسافك كافر شيم آيوين الله والله شهيد على ما تعملون الحال الله من شيداني أكن أبندكك أي كتاوى wannan ban tsoro ne daga Allah umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yayi wa'azi yayi ma waɗannan ahlul kitabi fada domin dan mutum ya kangare ma Allah wannan bai hana ai masa wa'azi ba Allah madaukakin sarki yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi yayi musu fada yace me yasa kuke haka yayi musu inkarin abin da suke yi shine kafirce ma ayoyin Allah alhali sun tabbatar ayoyin Allah ne amma suka kafirce domin sun san ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyaushe ina kawo muku misalin maganar Uyayy ibn Affan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a gare shi cewa shine annabin Allah amma yake ba zai imani da shi ba kafirce masa dai har abada Abdullahi ibn Salam da ya musulunta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka gaya mai yahudi cewa na musulunta idan sun zo ka tambaye su me matsayina a cikin su da ya zo da suka zo ya ce kun san wane suka ce a mun san shi ai za ka khairuna wa ibn khairina wa alimuna wa ibn alimina suka ce wannan shine fiyayye a cikin mu dan fiyayyen mu kuma malamin mu dan malamin mu suka yi masa kirari sai ya ce to me ra'ayi me za ku ce idan ya musulunta suka ce ya musulunta Allah kiyashe shi sai Abdullahi ibn Salam ya fito ya kalmar shahada sai ya ce a sharruna wa ibn sharrina ai shine ashirarin mu dan ashirarin mu ka gani to yanzu mutanen da suke wannan shine abun su yaushe kake tsammanin cewa za su shirya tunda sun ga gaskiya sun taki sai sa Allah yace amma duk da haka Allah yace ai musu wa'azi a kira su ai musu fada domin la Allah wanda ga cikin su wa'azi zai amfane shi sai ma Allah ya kara ayatu cewa wallahu shahidun ala ma ta'malu alhali Allah mai shaida ne mai gani ne mai ji ne mai halarta ne ga dukkan abin da kuke aikata ba abin da yake buya ga Allah wannan yana daga cikin hanyoyin da za a yi wa malami ilimi wa'azi da shi malami za ka yi masa wa'azi sai masa wa'azi da jin tsoron Allah a ji tsoron Allah ba shi yasa sayyidina Umar wata ran da yake danta da kansa shi kadai Anas ibn Malik a ce yana nan yana jin ta gefen lambu ya ji ya ce masa ya ce makansa Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin ya kira kansa ya kira sunan sai kai ne sarkin mu'minai ya ce wallahi in baka ji Allah ba in baka ji tsoron Allah ba Allah zai kama to wannan shine wa'azin da ake ma malami kai masa wa'azi da jin tsoron Allah to Allah yana ganin ka Allah fa mai shaida ne shi yasa Allah yake ma ahlul kitab wallahu shahidun ala ma ta'malu Allah mai shaida ne akan abin da kuke aikata wato a sunatar da su wannan sun sani kowa ya san cewa Allah mai ganin ka Allah yana ganin ka to amma a tuna masa fa zakkir fa inna dhikra kan fa'ul mu'minin sannan kuma Allah yace qul ya ahlul kitab kace ya rasulullah ya ku ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah me yasa kuke kawar da mutane daga tafarkin Allah me yasa kuke toshewar tafarkin Allah toshewar mutane bin hanyar Allah man aman kuna toshe kuna hana wanda yayi imani bin hanyar lima tasudduna man amana an sabilillah me yasa kuke hana wanda yayi imani daga bin hanyar Allah wato me yasa kuke zuwa ku zamanto sababin sauke mutane daga tafarkin Allah ku zamanto ku ne mazgarin barna wannan ayar ta dace akan duk wanda yake amfani da iliminsa domin ya yaki da addinin musulunci domin wanda yake amfani da iliminsa da basirarsa ko Allah ya ba shi gwani ne wajen rubutu ya iya rubutu a jarida ko gwani ne wajen harshe harshensa mai kaifi ne ko mawaki ne ya iya waka wanda zai amfani da wannan basirar tasa don ya yaki da addini to irin wannan su ne waɗanda a wannan aya ya kama a take kira a yi musu wa'azi da irin wannan dan domin wannan shine asfad an sabilillah hana mutane bin hanyar Allah wato a bata ta a ce waɗannan masu addini sune masu kaza sune masu kaza waɗannan abin nan wannan ra'ayin na addini wuce gona da ido ai addinin ma ba haka yake ba ai mu ma musulmi ne ai mu ma kaza ne to duk wannan hanya ce ta yakin a ta dauke mutane daga tabarkin Allah to su ahlul kitabi abin da suka yi shine su je su sanya musulmi su rinka jefa musulmi shakka su rinka bata addinin musulunci su rinka bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda suke da mawaka kamar Ka'ab ibn al-Ashraf yana da mawaka mata sun iya waka sai su je su rera waka ta zambo ta habaiki ta ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yada ta a rinka yi domin a aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana da cikin usulubin asfaddu an sabilillah wa tabghunaha iwaja ai wa tabquna laha iwaja kuma kuna neman karkata a gare ta wato kuna neman a ce wannan hanyar ba ta tashi kuna neman ku kawo abin da zai nuna barnar addini ko abin da zai nuna san cewa addinin gurbatacce ne addinin ba mai baki bane wannan addini ne wanda za a ce farawo za a yanke masa hannu za a jefe mazinaci babu human rights a ciki babu yancin mata babu yancin dan adam a ciki wannan addini ne a ce babu ra'ayi ba mutum ba zai abin da ya ga dama ba duk irin waɗannan ai shine wata bugun ha'i waje ana kuna neman wato karkata a cikin addini kuna neman ku aibata addini tabugunaha ai tabuguna sabilillah tafarkin Allah shine addinin Allah asali tabuguna laha iwaja kuna neman al-iwaj akai al-iwaj ne zo bi kasril ain yana wajen sifanta addini ne da aunuka da ayyuka shine ake cewa fi qawlihi iwaj wa fi amalihi iwaj wa fi dinihi iwaj amma kamar idan mutum ne wanda yake ya karkata ko yana dingiji sai a ce awaj fihi awaj akwai wato gurgunta tare da shi awaj da araj din ma'anar su daya gurgunta to amma anan wajen wato Allah yana ce ma ahlul kitabi me yasa za ku zamanto ku ne wanda fitina take fitowa daga gare ku wato ku ne za ku zamanto sababin fitar da mutane daga hanyar Allah wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba marar kami bane da barin abin da kuke aikatawa ai wato Allah yana sani dan ya kyale ku bai muku uba ba yanzu da san cewa Allah bai san abin da kuke yi ba wannan yayi munasaba ai ma yahudi wa'azi da wannan saboda sun kasance masu yawan kamanta Allah da mutane saboda idan Allah ya kyale su sai su rinka daukan kan cewa Allah ai ya manta ne to Allah ba bai mantuwa bane da abin da kuke aikatawa shi ma wannan kaga wahiyi ban tsoro ne da wannan sifa ta Allah madaukakin sarki ta wato sanin sa ga abin da ake aikatawa wanda abin ne dace ai mamalumi wa'azi da shi kenan a tunatar da shi Allah da kan cewa Allah raqibun ne mai shaida ne mai kiwo ne mai ganin sa ne mai jin sa na'am
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku bai ya ku wanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladina utul kitab idan kuka bi wata kungiya daga wadanda daga cikin wadanda aka ba su littafi yahudu da nasara yarudukum ba'da imanikum kafirin za su sanya ku ku ridda bayan imanin ku ku koma kafirai ar-ridda shine al-irtida ma'anar ridda shine komawa wato za su mayar da ku bayan imaninku ku zaman to kafirai wa kaifa takfurun ya ya za ku kafirta wa antum tutla alaikum ayatullah gashi ana karanta muku ayoyin Allah shine alqur'ani wa fiikum rasulu kuma annabin Allah manzon Allah yana cikin ku ta ya za a yi zaman to kun yi kafirci wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya hanu da Allah wanda ya nemi kariya da Allah ya nemi tsari da Allah shine al-i'tisam ya nemi mana'a wato hali tsari ya neme shi da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to wannan ya shiru ya riga ya shiru ya zuwa ga tafarki madaidaici wannan wato tsoratarwa ce daga Allah kan bin ahlul kitab kan cewa idan dai za ka bi Allah ya ce mu'mini idan kuka bi to za su mayar da ku kafirai bayan kun yi imani wannan a kowane zamani a kowane makai a da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan ayar kuma tana nan har a yanzu duk wanda ya bi tafarkin ahlul kitab in kace zaka bi su to sai sun mayar da kai kafir kuma abin da suke so kenan ba za su yi da kai ba walan tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi millatahum yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba su yi amince maka su karbe ka har sai ka bi hanyar sai ka bi addinin su ka daina bin naka addini nan kuma Allah yake cewa in kun bi su za su mayar da ku bayan kun yi imani ku zaman to kafir ai wato hanyoyin shegantaka da za su rinka tsirowa manufar su kawai shine a ƙarshe ku zaman to murtadin an ce wannan ayar ta sauka ne akan wani da yahudi saurayi ga manyan yahudawa suka je suka same shi yayin da suka ga yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsinci suka zama to ɗan uwan juna Aus da Khazraj bayan da kullun yaki suke tsakanin abin ya bata musu suka kan cewa ta yaya za a yi su raza bakatanin su domin ka san ka'idar farris da su divide and rule ka'ida ce ta abin nan ta siyasa kar ka sa mutane su haɗe sai ka samu nasara a kansu waɗansu jahilan mutane ma sukan yi haka dangane da matan su sai a kanka ba inta da mata biyu suka bari kansu ya haƙi ka bar su kullum suna ta rigima tsakanin su da sai ka zama kai sai ka ji daɗi amma in kansu ya haɗe sai su gana maka azaba to wannan hatta a gida ma ana yin wannan farris da su wannan ka'ida ce ta jahiliya wanda yahudawa sun gwani a kanta to shine suka ce sai suka samu wani saurayi daga cikin su suka ce yadda za a yi idan kaga al-ansar sun zauna irin yadda suke zama a majalisun su to ka je karanta irin baitocin waƙar da aka rinka yi na yakin da aka yi tsakanin Aus da Hazrat ka rinka karanta baitocin yakin Aus in ka ga sun soma bin ka kuna yi tare da su sai kuma ka soma na Hazrat sai ku je ya soma karanta baitoci dama ya haɗa da sai soma rera su irin baitocin da aka yi a wajen yakin wanda aka rinka yabon zaratan Aus yadda aka rinka ba'a da habaiji da nuna isa a kan Hazrat sai yan Aus kuma suka kama suna amshi yana yi yan hassan nan sai ya koma na Hazrat yana yi su ma suna yi yana yi ai sai suka ce a'a to me ake kira aje a fidda reni ma haka shikenan kuwa sai aka tafi harra aka tafi abin nan inda bakin duke din nan suke aka yi sau za a yi yaki sai aka ji aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan haya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho cikin gaggawa ya zo ya tsaya tsakanin sauyin nasu sannan ya so makaranta musu wannan haya da wannan hayar da ayoyin da suka zo bayan ta to sannan sai suka watsar da makaman da har hannun su makamai ma sai suka watsar da makamai suna kuka to suna zuba jini shi ta nan Yahuda su ne suka dinga da suna cizon yaza to an gama da su to shine Allah yake cewa idan kuka bi su za su mai da ku ku zaman to kafire bayan ma domin yayin da musulmi suka so makarkashe juna su sun zaman to kafire ma'ana kafiri ba kafircin da yake fitar da mutum daga milla ba akan wannan ma'anar ayar kenan amma al-ibratu bi umumin lafzi la bi khusus sabab a aya ana duba lafazin ne ba wai kawai sababin ba ba wai aya ta sako akan wannan ba kada ku ba ahli kitab akan kawo su kina tsakanin su shine kawai ake nufi ba a'a akan komai kada ku ba ahli kitab idan kuka bi su to karshen al'amarin za su mai da ku kafirai bayan da ku mun dai in kuka bi su wajen ilimi wajen harkar ilimi haka za su wajen harkar falsafa haka zaki wajen harkar al'adu haka zaki wajen harkar dabi'u haka zaki wajen harkar tsarin siyasa haka zaki tsarin zamantakewar rayuwa dai haka zaki to raka duk wanda suke ta wato babatu akan irin waɗanda suka zo da kuɗaɗe daga ƙasashen turai kan cewa za a haɗa kai da su domin a kawo ci gaba abinda ke kulla a cikin wannan ci gaban da suke so su kawo shine a samu kuɗi su ne na addini yasa irin abubuwan da suke batarwa a nan wajen abubuwan da suke so su batar a nan ya fi ko'ina dan a nan ne suke so su batar da kuɗin domin a nan ne suke so su barna su ne abinda suke so kenan su ɓata addinin Allah son ya musulmi su yi ridda to Allah ya mana gargaɗi cewa idan muka ji su za su mayar da mu kafirai bayan imani sannan Allah ya ce to ta yaya za a yi ku kafirci alhali ana karanta ayoyin Allah a tsakanin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan ittifa wato ta'ajjubi ne wato abin mamaki a ce kafirci zai samu a cikin musulmi ga shi ana karantar alkur'ani kuma annabin Allah na cikin sallallahu alaihi wasallam wato in dai ana karanta alkur'ani ana karanta musulmi alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su to abin mamaki ne a cikin kafirci wato ma'ana ba za su kafirta ba dan haka al-isma al-i'tifam kariya da tsari da katanga daga kafirci da musulmi shine karatun alqur'ani da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya riga ya yi wafati to in babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zama to kan cewa mun rafa ɗaya daga cikin jibin isma alqur'ani dai yana nan ko kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi to yanzu kenan kawai isma ɗaya kawai muke da ita kariya ɗaya kenan kawai muke da ita alqur'ani tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan akwai ka ɗayar ma tana nan ko to ina take sunna in annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan in sunnar sa tana nan tamkar yana nan idan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin musulmi tamkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan saboda haka ta yaya za a yi ku musulmi su kafirta ana karanta musu alkitabu da sunna wato ba ana ba zai yi ba in kuma har ya yiwu to abu ne mai gayar al'ajabi abu ne mai matakar al'ajabi a ce ana karanta littafin Allah a cikin musulmi kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin su amma anan wajen fa kukula sunnar ta zama tana ciki, tana cikin musulmi, ne ma'ana tana cikin su. Ana aiki da ita, wato suna aiki da ita. Ba wai kawai sunnar ake, kaji sai su annabi. A karanta ake ko kuma ake an karanta ake Allah ya kara mana san annabi, kwarai Allah ya kara mana san annabi. Aiki wasu yi da wannan karatun Allah ya kara mana san annabi da jawo addu'a ce, amma bai tsaya a nan ba. In an yi amfani da wannan addu'a don a nuna kan cewa a wannan sai dai kawai mu ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba ni koyi da shi ba, to wannan gurguwar fahimta ce. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu, ma'ana muna aiki da sunnarsa. To in ko wannan ta faru, to wannan isma ne daga masa. A cikin wannan akwai raddi ga wanda suke cewa bin zahirin alqur'ani da sunna asalin fata ne. Gashi Allah yana cewa Allah fa abin da yake nuna mana shine cewa bin alqur'ani da sunna shine asalin isma, asalin kariya daga kafirci, shine asalin shari'a. Sai da Allah ya ce man ya'tasim billah, duk wanda yayi garkuwa da Allah, wanda ya hanu da Allah, ma'ana ya zamanto Allah shine garkuwarsa, shine kariyarsa, shine wato ya riko da alkitabu wa sunna kira. Faqad hudiya ila siratin mustaqim, wannan tun ya riga ya shiru ya zuwa ga tafarkin Allah madaidaici, tafarki mai karfi. Wato shi cewa kenan kaga hanyar tsira, hanyar samun garkuwa da hanyar tabbata akan siratin mustaqim shine at-tamassuk bil kitabi was sunna. Yasa Imam Zahabi yake cewa ka lizinci karatun Al-Qur'ani ka dawwama a cikin duba a cikin Bukhari da Muslim, sahih Bukhari da sahih Muslim sune ingantaccen hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kullum ka karbi da wannan Al-Qur'ani, Al-Bukhari da Muslim, ba wai sune kadai sunna ba, amma saboda duk abin da ke cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisai ne, babu ko shakka a ciki. To in ka rike wannan, ka dawwama akan su, to wannan ka samu al-islam, ka samu garkuwa, ka samu kariya, ka samu tsaruwa daga wato bata, ka samu kuma tafarkin tabbata akan as-siratul mustaqim. Na'am.
Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يقول bayi waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, haqqa tuqatih, yanda ya cancanta a ji tsoronsa, wato ku ji tsoron Allah na haƙiƙa. Wala tamutunna, kada ku kuskura ku mutu, illa wa antum muslimun, sace kuna musulmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ku yi ruko, ku tsare kanku da igiyar Allah gabaki ɗayanku. Wala tafarraqu, kada ku rarraba. واذكروا نعمة الله عليكم كنتم نعمر الله أكل أغريكم إذ كنتم أعداء يعني دكو كسن شيء مجيا كو كسن شيء مجيا جونا فألف بين قلوبكم زي حتى كان زكا شنكو فأصبحتم بنعمته إخوانا فيكوك وايقري ينقوا سبو دنعمر دا الله يعني. وكنتم على شفا حفرة من النار kun kasance kuna gefan wani rami na wuta fa anqadakum minha sai Allah ya tsuntar da ku daga ita wuta kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar yanda Allah ya bayyana muku waɗannan ayoyi ya bayyana muku wannan ni'ima tata haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun domin ku samu domin ku shiri wato in ku gane ni'imomin Allah ku gane ayoyin Allah za ku shiriya wannan intifati ne zuwa ga mu'minai domin ai musu a sake musu wa'azi Allah yake ku ji tsoron Allah yanda yake cancanta ji tsoronsa Abdullah dan Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibun na'alain ya fassara ma'anar haqqatu zati wato yadda yake cancanta ji tsoronsa haqiqanin taqwa yake shine an yuzkara fala yunsa wa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yukbar wato a tuna Allah kar a manta shi a bi shi kada a saba masa a gode masa kada a butulce masa wato kullun kana cikin ambaton Allah kada ka taba mantawa shi in ka ga ka ga mun ta taka mataki na haƙiƙanin tsawa ka rinka bin Allah kada ka taba saba masa kuma ka rinka gode ma Allah a cikin dukkan ni ba kada ka taba butulce ma Allah to wanda ya tara waɗannan sifofi to ya ji tsoron Allah yanda ya cancanta a ji tsoron sa to waɗansu sun ce wannan ayar an shafa hukuncinta domin waye zai haka in ba annabi ba da zama to kullum yana cikin tunan Allah baya manta shi kullum yana cikin bin Allah baya saba masa kuma kullum yana cikin godiyar Allah baya butulce ma Allah sai suka ce an shafe ta da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon ku iya iyawo yadda za ku iya ku ji tsoron Allah amma yanda malamin muhaddiqun da malaman tafsiri suka ce babu shafi hukunci wannan ayar tana nan ku ji tsoron Allah yadda yake cancanta ji tsoron sa waccan ayar ta fattaqullaha mastata'tum ta fassara wannan wato wanne ku ji tsoron Allah iya wato hakikanin tsoron sa gurgudan ikon wato ku rinka tuna Allah kada ku manta shi gurgudan ikon ku ba Allah kada ku saba masa gurgudan ikon ku iya iyawo ku rinka gode ma Allah kada ku kafirce masa iya iyawo wato an duk abun nan an kaiye shi da istiqa'ar ka wato in ba in dai zaka iya wato lokacin kawai da za a ce ka manta Allah idan ya zama dukan cewa ba za ka iya ba dole sai ka manta in za ka yi saban Allah sai dai in ba yadda za ka yi ba za ka iya da'ar ba to shi ne har za ka fada cikin ma'asiya to a nan wajen ba ta zama ma'asiya ba saboda haka ayoyin guda biyu duk tare su shi ne wato ma'ana ka yi sa'ayi ka yi bakin ikonka wajen bin Allah wajen jin tsoron Allah iya yanda ya cancanta ji tsoronsa gurgudan kai haka gurgudan ikonka domin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya tura murai saki abinda zaki iya sannan Allah yace wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu nan an kawo nunun tauki domin tai taukidin sharadin kan cewa wato fi halatin a cikin wani hali na a cikin kowane hali na halayen rayuwa kada ku yarda mutuwa ta zo muku face kuna musulmi ma'ana ku dawwama cikin musulunci kada ku yarda wani abu ya zo ya sanya ku bar addinin musulunci domin wato ma'ana hafizu alal islam fi hali sihhatikum wa salamatikum ku kiyaye addinin musulunci a halin amincin ku da lafiyar ku litamutu alayhi dan ku mutu a cikin musulunci fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi annahu man asha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'ita alayhi fa iyadan billahi min khilafi dhalik domin al'adar Allah al-karim Allah mai karimci mai tsananin kyauta da alheri al'ada ta riga ta gudana cewa wanda ya rayu akan abu to zai mutu akan wannan abu wanda ya mutu akan abu kuma za a kashe shi akan wannan Allah ya kashe mu da sabanin wannan dan haka wa ma'ana wato ku dawwama a cikin addinin musulunci kuma ku kyautata zaccen ku ga Allah cewa yanda kuke kokari ku kiyaye a cikin addinin ku ku tabbata a cikin musulunci in Allah ya ga haka Allah zai dauki ranku akan sa kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada dai ku kuskure mutu baki yana cikin tafiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato mutun ya dawwama yace yana fata yanda ya rayu din nan ya dage akan ya kiyaye addinin sa yana cikin musulunci to haka in ya tashi mutuwa zai mutu da kalmar shahada a ran ya rinke ma Allah wannan kyakkyawar zakka, domin duk wanda ya rayu akan abu akan su ne, wanda ya mutu akan abu kuwa akan su za a kashe shi. Shi yasa ne a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo ziyarar wanda da cikin sahabbansa yana ya zo gab da ya kusan rasuwa, ya tambaye shi ya ce kaifa anta ya fulan, yaya kiki ya fulan, ya ce bikhairin ya rasulallah arjullaha wa akhafu dhunubi, ya ce ina la abin da sauki ya rasulallah, ina kaunar Allah kuma ina jin tsoron zunubaina. Sai ce la yastami'ani fi qalbi abdin fi hadha al-mawdin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yahab. Wa'annan kalmu'ayna abu ba guda biyu, ba taɓa haɗuwa ba a cikin zuciyar bawa a makami irin wannan, wato lokacin da ya kusan mutuwa, ya zama yana bainar khawfi war raja, face Allah ya bashi abin da yake kauna, ya amintar da shi daga abin da yake tsoro. Wato mutum ya dawoma a cikin kyautata zato ga Allah tabaraka wa ta'ala, musamman a wato ƙarshen rayuwarsa. Sannan Allah ta'ala ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'a, ku yi riƙo, ku wato ku yi i'tisam. Al-i'tisam shine tsaro da kariya, ku yi riƙo da igiyar Allah ga baki ɗayanku. Mene an yi saɓani wajen fassarar igiyar Allah? Waɗansu sun ce alƙawarin Allah, waɗansu kuma suka ce shine Al-Qur'ani, waɗansu kuma suka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waɗansu kuma suka ce addinin musulunci. Dukkanin waɗannan ma'ana kusa da juna suke, dukkanin waɗannan ma'anoni kusa da juna suke, domin Al-Qur'ani shine hablullahil mati, shine igiyar Allah mai aminci. Waɗannan haka addinin musulunci wanda yake kalmar shiga da shine kalmar shahada, Allah ya fassara shi da cewa shine hablullahil mati. Allah ya ce kaman ya turbi tsago to yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, duk wanda ya kafirce ma tsago yayi imani da Allah, to wannan yayi riko da wato amintacciyar da igiya wacce ta mafi aminci. Al wuthqa ai shine tasniya din al awsat, mafi aminci, wato duk a cikin igiya ne aminci babu kamar, babu kamar kalmar shahada shiga addinin musulunci, babu kamar sa. To ma'ana al-i'tisam bihablillah, wato gabaki ɗayan ku riko da addinin musulunci, kada ku rarraba, kada ku rarraba, wato kada ku rabu, waɗansu suna addini waɗansu ba sa addini, domin abinda zai sa musulmi su rarrabu su bar addinin su, wato ya zama zukatan su ba a haɗa suke ba sun rarraba, shine su daina bin addini gabaki, su daina bin addini gabaki ɗayan sa, ya zama sun ɗauki wani sashi na addinin shi kawai ba. Amma in musulmi gabaki ɗaya za su haɗe a cikin bin addinin musulunci, to dole ne za su haɗe, za su zamanto kansu ɗaya, domin hablullah igiyar Allah ce za ta ɗore su. Saboda haka hanyar haɗin kai shine a zo a dawo a yi riƙo da addini. Yayin da musulmi sun rarraba sun yi nisa da addini, idan suka dawo ne zuwa ga riƙo da addini, riƙo da addini na gaskiya, to za su haɗe, domin daga cikin asalin riƙo da addini shine zai maganin saɓani. Saɓanin ra'ayi da saɓanin fahimta ba ita ke kawo rarrabuwa ba, domin sahabbai sun yi saɓanin fahimta, sun yi saɓanin ra'ayi, amma wannan bai sa sun rarrabu ba. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da zamanin Abubakar, da zamanin Umar, da zamanin Sayyidina Usman, har sai daga baya tukuna da ya zama tokan cewa bid'o'i sun shigo, shine ya zama tokan cewa aka samu waɗansu sun zo sun rarrabu, aka so samun bid'ar qadar da sauransu. Amma in dai za a tsaya akan koyarwar alkitabu wa sunna, to ba za a saɓani zai zama to an yi maganin sa, domin Allah ta'ala ce wai fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, in kun yi jayayya cikin wani abu to kuma yake shine zuwa ga Allah da manzon sa, wato zuwa ga alkitabu wa sunna. Dan haka alkitabu wa sunna shine asalin da za a kawo saduwa tsakanin musulmi. Wala tafarraqu, hani ne akan al-iftiraq, hani ne akan rabuwa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahihi, a cikin sahih Muslim, إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. Allah ya yana yarje muku abubuwa guda uku, wato yana so muku abubuwa guda uku, kuma yana ƙi muku abubuwa guda uku. Allah yana so muku ku yi bauta masa kada ku shirka da shi, ku tsayar da tauhidi babu shirka. kuma Allah yana koyar muku kan cewar ku yi ruko ga baki ɗayanku da igiyar Allah kada ku rarraba, ku yi ruko da alkitabu wa sunna kada ku rarraba. Ya zamanto waɗansu sun riƙe alkitabu wa sunna, waɗansu mutum ce a'a mu alkitabu kawai banda sunna, ko kuma waɗansu ce a'a banda kitabu wa sunna ɗin ma akwai ƙaulul a'imma, akwai ƙaulun kana, akwai ƙaulun wani. A'a, ku yi ruko da alkitabu wa sunna, wala tafarraqu, kada ku rarraba. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, ku yi nasiha ga duk wanda ya zamanto shugaba ne a kanku, wanda Allah ya bashi mulki iko a kanku, to ku yi masa nasiha, ku yi masa kyakkyawan nufin alkhairi, ku yi biyayya a gare shi, sai dai in dai ya tsauri ya ba Allah, in kuma ya saba ma Allah kada ku bi shi a cikin saban Allah. Wa yakrahu lakum qila wal qal wa kathratu su'al wa ida'atul mal, Allah kuma yana ki muku qila wa qal, shine daukan qila wa qal, shine daukan zance, an fadi wannan wane ya fada, wane ya fada, an nan niman cike na da yadi cike da wa kathratu su'al, da yawan tambaya, da yawan tambaya hada yawan roko, da yawan tambaya akan matsaloli na addini wanda ba su da wani amfani, wa ida'atul mal, da kuma tsotsar zuciya. To waɗannan sun dace kuma da wannan nasiha, da wannan ayar da Allah ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sannan Allah ya ce wa dhkuru ni'matallahi alaykum, ku tuna ni'imar Allah a gare ku, id kuntum a'da'a, yayin da kuka kasance maƙiyan juna, fa allafa baina qulubikum, sai hada zukatan ku gabaki daya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kuka wayi gari dan uwan juna da ni'imar Allah. Kadai a wa kuntum ala shafa hufratin min annar, kun kasance a gefen rami na wuta, domin da a lokacin kun mutu kuna cikin wannan sabani da wannan kafircin, da cikin wuta za ku fada, wato ba abinda kuke jira kan ku fada cikin wuta illa mutuwa, amma wuta kun cancance ta, to kuna cikin wannan fa an qada kun minha, sai Allah ya samu ku, ya tsirtar da ku, ya rike ku, ba ku fada ba. Wannan ni'ima ce da kuma umarni ga Allah, kan cewa mu rinka tuna ni'imar Allah ta musulunci, ka tuna yau da yanzu Allah, da yanzu baka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya za ka kasance, baka san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da yanzu kai kana cikin waɗanda suke gaba da annabi, suke fakin harshen, suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suke tsine masa, suke tatsun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ya zabe ka, kai ba ka cikin wannan, ba dabararka bace, ba iyawarka bace, in Allah ya so da sai ya yi ka a haifa, sai ya yi ka haifaffen din Denmark, ka waye gari a cikin Denmark, tintir tantir abin nan gurbi neman kafi, don Allah ya fi sun yi ta haka, amma Allah ya zaɓe ka ya yi ka musulmi, da tsakaninka da faɗawa da ba don haka ba, da tsakaninka da mutuwa shi, da tsakaninka da wutar jahannama shi ne mutuwa kawai. Saura ka wannan umarni ne kan mutum ya rinka sanin ni'imar Allah da musulunci, kuma ya rinka faɗar ta, ka faɗa cewa alhamdulillahi da Allah ya mun musulmi, alhamdulillahi da ni'imar musulunci, ka rinka tuna wannan, yin haka ibada ne domin aiki ne da umarnin Al-Qur'ani. To kamar yadda Allah ya bayyana waɗannan ayoyi na wannan hikima ta ni'imar, wannan ni'imar Allah, haka Allah madaukakin sarki yake bayyana ayoyinmu domin ayoyinsa a gare mu domin mu shirya bayanin ayoyi, wato ma'ana ilimi yake bayyana ayoyin Allah, yake bayyana sifofin Allah da ayyukansa, ababen yabo shine sababin shirya, ilimi shine hanyar shirya, ilimi shine tabarkin samun shirya. Wannan aya ta da muhimmanci kwarai da gaske, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ga al-ansar, sai zikirin ka kuka suna rungumar juna a abin nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su kan cewar yake da kun kasance da kuna cikin da kun kasance kuna yaki da juna, da ni ne Allah ya haɗa harkokinku, da kun kasance kuna cikin talauci, Allah ya ba ku ni'ima da ni, shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa yayin da Larabawa suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai da ba dan ma mun musulunta ba, da ba ka da kowa, da ka zo ka kike ba ka da kowa, da ba dan mu ba, Allah ya sanya mun nuna alaika an aslam, su ne maka gori wai don sun musulunta. Allah ya ce qul la tamunnu alayya al-islam, kada ku yi min gorin musulunci, balillahu yamunnu alayya, Allah ne zai muku gori, an hadakum bil imani in kuntum sadiqin, Allah ya shirya da ku zuwa cikin imani in kun zama su kun kuna da gaskiya, Allah ne zai muku gori, yan kuna ɗan wuta Allah mai da ku abinda ya mai ya sako a hanyar ɗan aljanna sannan har za ku zo ku yi manzon Allah suna mai sanin wani abu shi yasa lokacin da manzon Allah ya raba ganimar Hunayn ya raba magana ya raba manya-manyan Quraysh ya ba su dukiya mai yawa abin sai ya ɓata ma al'amsa suka je suna ta baƙin ciki suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zo ya samu nasara ya samu fatahu Makka ya banta da mu ya kyale mu ya zo ya samu mutanensa sai magana ta koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sake shi ya na ji abin da muka faɗa idan da kun ce da ba wanda ya yarda da shi mu muka yarda da shi ba wanda ya bashi kariya mu muka bashi kariya ba shi da komai mu muka zo muka bashi ba shi da gida ba shi da ƙasa muka zo muka bashi da farko in kun faɗa haka kun yi gaskiya amma ku tuna da kun kusan faɗawa wuta Allah ya tsirar da ku da ni kuna cikin gaba da juna Allah ya haɗa zukatanku da ni da manzon Allah ya so mana gaya muku suka ce Allahu aman Allahu aman Allahu aman suka yi ta faɗa suna kuka Allah shine mai mana baiwa Allah shine mai mana baiwa Allah shine mai mana Allah ya fi baiwa a gare mu suna ta faɗa suna kuka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ba za ku so ba a ce mutane sun dauki tarkacen duniya sun tafi ku kuma kun dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun tafi da shi gaba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane gabaki daya tufar wazifi ansar sune tufar jikina yake ansar sune tufar jikina yake da mutane za su tafi su kama wata hanya al'ansar su kama wata hanya daban hanya ansar za su sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika